This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asibahin yau Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya, da fatan an waye gari lafiya. Ga kuma cikin kullun labaran duniya tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Shugaban Amurka Joe Biden na neman samun nasara cikin sauki a zaben fidda gwani na jam'iyyar Democrat na South Carolina. Fafatawar ta jiya asabar a hukumance ta soma shirin fitar da 'yan takarar jam'iyyarsa, kuma nashi zaben fidda gwani zai tabbatar da sabon jadawalin zaɓe. Biden ya matsa kaimi ga samun sauyi don ƙarfafa baƙaƙen fata masu jefa ƙuri'a waɗanda suka taimaka wajen farfaɗo da yaƙin neman zaɓensa na shekara ta 2020. Shugaban ya sami tagomashi matuƙa a kan ɗan majalisar wakilai na Minnesota Dean Phillips da mawallafiya Maryn Williamson. Za a gudanar da zaɓen fidda gwani na Republican a ranar 24 ga watan Fabrairu. 'Yan jam'iyyar Democrat a New Hampshire sun gudanar da zaɓen fidda gwani a ranar 23 ga watan Janairu. Shari'ar da kan iya haifar da cikas ga yunkurin Donald Trump na komawa fadar White House na kokarin tura kotun kolin Amurka dumu-dumu a cikin ayyukan yakin neman zaɓen shugaban ƙasa na shekarar nan ta 2024. Alƙalan kotun za su saurari muhawara a ranar Alhamis a wata shari'a ta jihar Colorado game da ko za a iya cire tsohon shugaban ƙasar daga zaɓen fidda gwani na jam'iyyar Republican a jihar. Saboda kokarin da ya yi na sauya sakamakon faduwa zaben da ya yi a shekara ta 2020. Ana magana ne kan batun wani tanadi na kundin tsarin mulki da aka amince da shi bayan yakin basasa domin hana tsoffin jami'an da suka yi tawaye daga sake hawan mulki. Shari'ar ita ce mafificin lamari da zai saka kotun kolin kai tsaye a zaben shugaban kasa tun bayan shari'ar Bush da Gore. Hukuncin da ya kai ga baiwa George Bush na jam'iyyar Republican nasara na zaben shekara ta 2000. Wata kotu a Pakistan ta yanke hukuncin daurin shekaru 7 ga tsohon Prime Minister Imran Khan da matarsa a jiya Asabar bayan samun su da laifin keta dokar aure a shekara ta 2018. Hukuncin mai tattare da cece-kuce gabanin zabukan kasar na ranar Alhamis ya kasance hukunci na uku da aka yanke wa Khan a wannan makon, kuma na hudu tun bayan da aka tsige shi daga kan karagar mulki ta hanyar kada ƙuri'ar rashin amincewa da shi da 'yan majalisar dokoki na bangaren adawa suka yi a cikin Afrilun shekara ta 2022. Alkali ya bayyana hukuncin ne bayan kammala sauraren bahasin karara a cikin wani gidan yari mafi karfin matakan tsaro da ke kusa da Islamabad inda Khan yake tsare. Kotun ta kuma ci tarar tsohon shugaban na Pakistan mai shekaru 71 da matarsa Bushra Bibi ta dalar Amurka 1,800 kowannensu. Hukuncin ya bayyana cewa mai shigar da karara ya iya tabbatar da cewa waɗanda ake ƙara sun yi aure ba bisa ka'ida ba tare da manufar rashin gaskiya. An tuhumi Bibi da rashin kammala idda kamar yadda addinin Musulunci ya tanada bayan ta rabu da mijinta na baya, inda kuma ta aure Khan a shekara ta 2018 watanni kafin zaɓensa a matsayin Prime Minister. Ɗanta da ta haifa a auren da ta yi na baya ne ya kai ƙararta a gaban kotu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jami'ai sun ce mummunar gobarar dajin da ke ci kusa da wani yanki mai yawan jama'a a tsakiyar kasar Chile ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 19 tare da lalata gidaje kusan 1,100. Ministar harkokin cikin gida ta Chile Carolina Tuha ta ce a halin yanzu akwai gobarar daji har 92 da ke ci a tsakiya da kuma kudancin kasar, inda bisa al'ada yanayin zafi kan yi kamari a makon nan. Gobarar mafi muni tana aukuwa ne a yankin Valparaiso, inda hukumomi suka buƙaci mutane da kada su bar gidajensu ta yadda motocin kashe gobara da motocin ɗaukar marasa lafiya da sauran motocin agajin gaggawa za su iya wucewa cikin sauri. Daya daga cikin gobarar na barazana ga birnin yawon shakatawa na gabar tekun Baina del Mar. Wata karamar roka mai karfin gaske ta kasar China da ke iya daukar nauyi ta isar da tauraron dan Adam tara zuwa sararin samaniya a jiya Asabar, kamar yadda kafar yada labaran kasar China ta ruwaito. A wani mataki da ake dauka a zaman wata shekara mai cike da hada-hadar kasuwanci ta kasar China, an harba rokar Jelong 3 ko Smart Dragon 3 daga wani jirgin ruwa da ke shawagi a gabar tekun Yangjiang da ke kudancin lardin Guangdong, wanda shine karo na biyu da aka harba rokar cikin watanni biyu kacal. Rokar ta Jelong 3 da kamfanin kasar China na Rocket Co ya kera ta soma tashin ta na farko a cikin watan Disamba shekara ta 2022. Shugaba Xi Jinping ya yi kira da a faɗaɗa manyan masana'antu da suka hada da bangaren kasuwanci na sararin samaniya, wanda ake ganin yana da muhimmanci wajen kera tauraron dan Adam domin sadarwa da kuma hango nesa. Haka kuma a jiya Asabar, kamfanin kasar China na Geely Holding Group ya harba tauraron dan Adam 11 don ƙara ƙarfinsa na samar da ingantacciyar taswirar zirga-zirgar na'urorin tauraron dan Adam.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin matasa a duniyar gizo.
Masu sauraro, assalamu alaikum, tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Sannun mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin da yanar gizo. Sunana Fiyima Abdulrauf, jagoran shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan mako za mu yi nazari ne akan mafita ga matsalar farfagandar kabilanci yada kalaman kiyayya tsakanin wasu matasan kabilan Najeriya, musamman ma a dandalin Twitter. Ganin yadda wani faifan bidiyo na yadda wasu 'yan Najeriya suka yi tafarta wasu kalamai mara daɗin ji a wajen karawar ɗan wasan ƙasar da na Ivory Coast a filin wasan ƙasar Ivory Coast ɗin. Lamarin da ya ɗara teburin trend biyu bayan martanin wani matashi ɗan arewa da ya ce a bisa maganar gaskiya, ganin yadda tsokanar da 'yan Najeriya da suka bayyana a faifan bidiyon bai rikide zuwa tarzoma ba, shaida ce ga yadda kasar Ivory Coast ke karban baki da mutunci. Yana mai kara da cewa babu wani wuri a duniya da mutum zai gwada irin wannan rashin da'a kuma ya tsira lafiya. Jim kadan bayan wannan tsokaci daga bakin matashin arewa ne wasu 'yan kabilar Igbo suka mayar da abin sa'in sa tsakanin arewa da kudu, inda suke cewa da 'yan kabilar Igbo matashin arewa yake. Yanzu bari mu sada ku da bakin mu na yau su fara da yi mana shimfiɗa akan yadda matsalar nuna wariyar kabilanci ya samo asali.
Sunana Mahmud Tunde Hassan, ni aikin jarida rike ma karki ji mamaki daga jin sunana Tunde yana ciki. So ni ba Hausa bane amma na tashi dai a cikin da Hausa suke da yawa. Maganan matasan da kika dauko kudin da nake so ki sani shine sun tashi ne kusan dadin Najeriya ba, kusan abin da tushin Najeriya ba, sun tashi ne a cikin kunci. Domin wannan matasan da kike magana nan mai shekaru 15 zuwa kaman 40, to duk wannan lokutan nan zuwa yau Najeriya na cikin kunci. So ba san komai ba banda wannan kuncin. So haushin wannan halin da suka samu kansu da kuma yanda iyayen suka raine su da kuma babban maganan shine yanda yin siyasa suka mai da Najeriya, duk maganan da suke yi shine akan wariya, akan addini, akan kai dan kudu ne ko kuwa dan arewa ne ko dan yamma ne, haka da ko a can zo maganan zabe akan wannan maganan ake. So wannan matashin nan ba san bambancin wai wariyar nan ba abun alheri bane, ba san akwai lokacin da Najeriya tana cikin haɗin kai, arewa na yin nata, kudu na yin nata, yamma na yin nata, amma kowa ana yi kaman competition ne yanda za a ci gaba.
A wani bangare kuma
sunana Bashir Ahmad, mataimaki na musamman ga tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari, akan sabbin kafafen yaɗa labarai. To kwarai wannan makala abu ne da aka dade ana tattauna shi, kuma a kullum zan iya cewa ana tattauna irin sa musamman a sabbin kafafen sadarwa na zamani da muke da su a halin yanzu idan muka kalla abin muka yi zurfin tunani zamu iya cewa Najeriya dai dadi ce a zahirance amma kuma muka yi zurfin tunani zamu gane cewa Najeriya a rarraba take zai yi wahala ki ga an kawo wani makala da za ta samu goyen bayan Bahaushe Bayerebe da Igbo a lokaci daya wataƙila za a iya samun manyan kabilun guda biyu su goye baya ko kuma daya daga ciki against guda daya biyu su goye baya daya kuma baya goyen baya to kullun haka ake fama
bari mu koma ji ta bakin masani a sha'anin yada labarai da mana ƙarin bayani akan inda matsalar take ta fuskar daukan darasi daga tarihi
sunana Ahmad Sajo ne commissioner ne na yada labarai na jihar Adamawa a baya can kuma yanzu ina nan zama a Abuja ina ayyuka na harka da ta shafi watsa labaru da kuma al'amuran yau da kullum to alal hakika wannan abin da kike fadi ba wai wani abu bane da yake abin mamaki Hausawa sukan ce ba a shuka duma a girbe kabewa mu a kasar mu ta Najeriya mun yi kuskure matuka da muka daina koya ma ƴaƴan mu tarihin kasar nan idan da matasan nan sun san tarihin kasar nan namu da abubuwa da suka faru a baya da illan irin wannan abubuwa da kiyayya da zaman doya da manja tsakanin kabilun mu ya jawo musamman kabilar Igbo da kuma al'umman arewa da matasan nan sun sani wallahi da za su yi wa kansu kiyamul laili in kin lura zaki ga cewa mafi yawan lokuta akwai haɗin kai kyakkyawa a tsakanin shugabanni a sama amma a tsakanin talakawa ne ake wannan kace nace da kuma dambaruwa talakawan kuma ba wai talaka wanda bai da komai ba hatta mu da ya kamata a ce mu mun yi karatu kuma muna da dan galihu zama lafiya ya mana wuya saboda shugabannin mu har kullun suna mana irin huduba ce ta cewa mu rarraba kawunan mu saboda ai wane na cutan wane wane na cutan wane yawanci dan kika bididdigin dambaruwar ba ta da alfalu
madalla yanzu ina mafita malamai
ni ana gane mafita shine a ce da farko wayannan matasan nan su san wai tunda ake maganin wariyan dan a samu ni cigaba ba su din ma su samu ni canjin rayuwarsu ba meaning ya kamata su come to some kind of understanding wai wannan baya taimakon su baya taimakon kasa wato ana bukatun fadakarwa da kuma ilimi na biyu yan siyasan da wanda muke ganin su kaman wai su ne shugabanni ya kamata su canza yanda suke kalamu yanda suke halayen su yanda suke nuna wariya so da matasan nan za su samu abun da za su yi koyi da shi amma a cikin yanda ake ba su da abun koyi in ban da wariya da bambance-bambance da kiyayen juna ni a gani na ba abin da za ce wai matasan nan su tashi kai da kansu su canza wannan abun ba so the big question is wannan shugabanni a shirye suke
to yanzu gare ka Bashir
a tunani na irin abin da zai kawo karshen wannan abun sai mun koma mun kalli menene asalin mu mun karanta tarihin mu mun gane cewa tsakanin arewa da kudu tsakanin Bahaushe da Igbo da Bayerebe da sauran kabilu kowa ya bada gudunmawa wurin kafa wannan kasa da muke cikin ta yanzu Najeriya sai mun koma mun yi wannan karatun ko kuma an fito da shi a fili an nuna gudunmawa da kowa ya bada kafin dukkan kabilun suna ganin girman juna kaman abubuwan da yake faruwa a yanzu zaka ga an yi ba daidai ba amma an aka kawo ni dan kabila ta ne zan rufe idona ne naga ciwon a daidai su abun yana matakar da tasiri yanzu musamman a zakatun matasa da suke tasowa a yanzu wanda kuma ya kamata a duba wannan lamari musamman matasan nan su ne shugabanni da za su zo nan gaba su rike kasar nan din da irin wannan tunanin mutum zai zo ya zama shugaban kasa so kwai da gaske ba zai mulka kasar da adalci ya ce kowane bangare nasa bane so abu ne da yake da matakar muhimmanci manya-manya wanda suke da karfin fada a ji musamman a su kafafen yada labaran su kara fitowa su bayyana tarihin Najeriya watakila wannan ne zai iya zama mana mafita
malam bashir ko kana da karin bayani akan mafitan
wasu suna ganin cewa mu Najeriyan nan tamu ce mun fi kowa ba da gudunmuwa wasu suna ganin cewa a'a da ba dan su babu Najeriya to haka Najeriya take a yanzu musamman kuma shugabanni sun yi shiru suna ganin abin sun bashi watakila suna iya cewa saboda hakan yana da tasiri a siyasance domin ni dan kabila kaza ne na fito yan kabila ta ko na cancanta ko ban cancanta ba za su goya mun baya so wannan abin ya kamata mu kauda kai mu manta da siyasa mu kalli Najeriya nan shi wanda ce kasar mu dukkan mu ba wanda yake da wata kasar wanda zai iya kiransa ciwon kasar sa shi ba Najeriya ba so abu ne da ya kamata ba iya magana ta yau ba abu me ne kamata a kalle shi da idan basira watakila a fara shirye wasu saminoni da wasu makala da rubuce-rubuce in Allah ya saka aka karba hakan nan gaba wasu masu tasowa ba za su taso su ga irin wannan zaman duya da manja da muke a tsakanin mu ba
bar mu sake komawa kan Alhaji Ahmad Sajo akan mafita
lallai akwai wannan dambaruwa kuma akwai kuma rashin jituwa akwai tunanin cewa wani na cutan wani amma ni na hakikance har ga Allah babu cuta da ake mana face cuta da masu hali da masu shugabanci suke matalakawan Najeriya to da za a iya fahimtar da matasan nan suna fada ne akan abinda zancen bangaranci da zancen kabilanci da zancen addini ba shi da alfalu babu ta inda ma yake taimakawa kasar nan wajen hada kanmu sai dai rarraba kawunan mu amma da ya kyautu ayi amfani da kafofin nan na yada zumunta ayi kokari a fahimtar da al'amura cewa irin wannan kiyayya a baya ya jawo mana illa wanda yake da aka yakin basasa babu bangare da bai sa wahala ba to idan aka yadda aka sake jefa mu a cikin irin wannan hali su matasan su za su wahala akwai fadi da ake yi wai idan aka yi yaki dattabai ne za su yi musu tsakanin su su kawo sanadi a yaki amma matasa ke mutuwa idan aka yi yaki to matasan nan su sani fa idan ba abin ya zama na tashin hankali ne babu matashin da zai tsira ko na bangaren kudu ko na bangaren arewa
madalla rahoton bincike daga majalar research gate ya nuni da cewa rashin yarda da juna tsakanin manyan kabilan Najeriya baya rasa nasaba da wawurar dukiyar al'umma akai-akai da wasu masu rike da madafin iko ke yi da rashin gudanar da mulki yadda ya kamata da kuma bakar siyasa to masu sauraro gabaki daya kuma anan zamu kawo karshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulrauf ke mana fata alkhairi ku kasance cikin koshin lafiya bi salam
to madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirin a satin da ya gabata mun koro jawabi akan cutar hepatitis da ke shafar hanta inda likita ya yi cikakken bayani game da cutar da kuma irin nau'ikan cutar har ma da abubuwan da ke haddasa cutar sai kuma kashi lokacin da aka ibarwa shirin ya kawo jiki to kamar yadda muka yi alƙawari a wancan satin a wannan makon za mu ci gaba da yin bayani ne kan alamomin cutar tare da Dr. Muslim Bello Katagum likita gare ka
Alamomin cutar hepatitis ya rabu kashi uku na farko dai muna da su akan faces daya biyu uku muna da prodromal phase muna da ectopic phase ko muna da recovery phase shi prodromal phase shine wanda ake samu sa cikin kwanaki kadan musamman ma kwana bakwai yayi kasa wanda shi bayi da wani babban alama da zaka ce eh wani ko wance tana da hepatitis tana zuwa da alamomi ne irin na yau da kullum kamar na malaria typhoid zazzabi tare da sauran su kan zo da kamar zazzabi dan ciwon ciki al misali dan jiri mutun ya ji kamar amai wannan ma yayi amai dan ciwon kai dan kasala dan ciwon gabobi tare da sauran sakasoka wanda bai tsananta a bincike ba ko kuma ba tsananta a tambayoyin da ya kamata wani abu shi clacking to ba za a taba sanin hepatitis bane wani sai maka maganin malaria ko na typhoid ko na ulcer ko na kaza ba tare da an riga da an san a shi hepatitis kake ko kuma kike dauke da shi ba sai sai yana da kyau likitoci yanda aka samu marar lafiya zo da irin wayannan ba a tayin gwaje-gwajen ba tambayoyin tare da tsanantawa a bincike da shi kuma patient din ko shi mara lafiyan da yazo ba da anso shi shine yake taimaka mana gurin yaki ga irin wa'innan cututtuka na hepatitis tare da sauran su ectopic phase shine wanda yake zuwa da alama daga watan ectopic wato sai mutum ya fara samun kalan jikin shi ruwan sassa ya fara canzawa musamman a so a ce ido sai ga ya fara yin yellow tafin hannu ya fara yin yellow tafin kafa ya fara yin yellow wannan in har yayi muni ma har fatin jikin shi daga nesa kana gani kaga yayi yellow sosai haka kana ganin shi ya bambanta da sauran mutane bayan wannan sai ka samu ana samu kumburi na ciki ciwon ciki ya ƙara yin tsanani mutum ya ji baya jin ko sha'awar cin abinci kuma yana fara cin abinci loma daya biyu uku ya ji duk abincin ya riga da ya ishe shi tare da fitsari ya kasance ya yi yellow yellow din ma very very dark saboda wani abu shi conjugated slash unconjugated bilirubin tare wani abu shi urobilinogen wanda suke fita ta koda wanda mutum ya fitsarin su a madadin ya kasance cewa sun tsaya ta gurin hantar da sauran su su ƙara yin yawa tare da waɗansu sinadarai wannan suna shi alanin da kuma aspartate aminotransferases wanda shine ALT da kuma AST. Abin da yasa an yi wannan bayani kuma ba dan komai bane dan a gane cewa yanda zaka je pharmacy ko kuma ka je wani local gurin da kana neman ansa ba zaka samu ba sai sa zuwa asibiti ne yake bamu dama sai mu san cewa okay to menene condition din wani irin hepatitis ne kuma za a yi mu shawo kan shi. Na uku kuma suna recovery phase wanda shine a gaba bayan kamar wa'in su dan wata 1 2 sai duk wannan alamun da na faɗa din nan sai su say disappearing. Ciwon ciki yakan zo ya bari a idan mutum da kuma tafi hannun shi yake yellow duk sai zo ya bari ga baki daya. Ciwon jikin ji kamar an manta da sauran su amma kuma ba shi yake nufin cewa wannan cutan hanta ne hepatitis din ya tafi ba, a'a akwai recovery phase ne wanda su immunoglobulin tare da su antigen da antibody suna aiki a wannan gurin. Wannan kuma shi bayani ne wanda in aka ce za a fara shiga zai dan iya rudar da mutane.
Shin cutar hepatitis tana daukar lokaci ne kafin ta bayyana?
To daga irin hepatitis din ne saboda akwai wa'inda su cikin kwanaki kadan ne suke iya bayyana musamman hepatitis A da E cikin kwanaki kadan ne, su kuma B da C akan dauko dan sati 1 sati 2 kuma din taka da kadan. Amma kuma yanzu a ce D shi kan baya taba nunawa ma har sai mutum yana da hepatitis B, so ba wanda zai zo ya ce ga specific standard lokacin da ya dauko ya kamu da shi ga lokacin da ya fara, sai dai ana sa rai yakan dauko kwanaki amma har ya shiga jikin mutum ya shiga hantar har ya fara nuna irin wannan alamomin wanda in aka jajinin mutum har za a gani a jiki. Amma dan musun alal misali ya je ya sadu da mace ko kuma macen da sadu namijin da yake da shi jiya ko shekaran jiya a ce yau ita ma ta dauka, a wannan ba gaskiya bane.
To likita, wani nau'in hepatitis ne yafi tsanani?
Duk nau'in hepatitis suna da tsanani matuka amma wanda yafi muni a cikin su sune wanda suke causing more serious complication. Menene complications din wannan hepatitis din nan? Muna da acute liver failure wanda duka suna iya jawo acute liver failure wanda in ba ai komai akai ba akan leading to chronic liver disease wannan abu shi CLD wanda amma yawanci hepatitis B tare da C sun fi causing wannan. To sai zan iya cewa hepatitis B da C suna da muni sosai a jikin dan Adam. However hepatitis E yayin da ya kasance mace tana da ciki tana da shi to shi ma yana iya causing wa'innan acute liver failure da na faɗa wannan abu shi fulminant hepatitis. Sai kuma na gaba bayan wannan illoli ko complication na shi acute liver failure da chronic liver disease mukan samu na abu shi post necrotic cirrhosis wanda yayin da hantar mutum ta fara kumbura aikin da na faɗa take yin nan ta zo ta fara bari kaga wani abu kaman kuraje ya fito sai ya kasance cewa mutum kuma ya fara samun wani abu shi sai hepatocellular carcinoma wanda shine one of the most commonest complication wanda shine yawanci in ya mutum ya akuda shi to ba a cika samun magani ba, wanda kuma in typical word wanda zan faɗa na Hausa shine cancer na hanta wato hepatocellular carcinoma cancer na hanta wanda ya muni sosai wanda babu wani standard magani. Maganin da aka ce shine wato ainihin liver transplant wanda a cire hantar mutum sai a mayar masa wani, amma wannan kan ba a yin shi a ko ina kusa da Najeriya kuma ko an yawanci ba a cika samun nasara akai ba.
To likita, shin suwaye ne masu kafi kamuwa da cutar hepatitis, manya ne, yara ne, tsofi ne ko kuma matasa?
To daga bayanan da nayi za a iya gane cewa kowa zai iya kamuwa da cutar hepatitis amma ga musamman A and E shi aka hepatitis A tare da hepatitis E din nan wanda suke tafiye-tafiye daga wani gari zuwa wani gari za su fi kamuwa da shi ko wanda yake cin abinci musamman alal misali daga wannan hanyar wani gari zuwa wani gari ko shan ruwa anyhow ko kuma mutum ya fita ya ci abinci a duk inda yake so a duk sanda yake so ba tare da yayi la'akari da tsaftan ba. Kuma an fi samun hepatitis B ne da C ga wanda suke saduwa da juna musamman mace wanda take so suna saduwa da ita ko kuma namijin da yake kwanciya da mata da yawa in yana dauke da wannan cutar to duk zai je watsa musu so kenan wanda they are sexually active akan dauke da su. Na gaba sukan dauke da wannan cutar. Na gaba kuma shine wanda ya kasance yana ba da jini ko kuma wanda yake karban jini ba tare da an screening ba, wannan kuma yaka aukuwa ne a inda babu kwararrun ma'aikata sai kasance cewa mutum ana bukatar jini leda 3 leda 4 don a cece rayuwar shi, amma ba a san cewa ɗaya daga cikin wanda suka bada wannan jinin ba yana dauke da wannan sinadari na cutar. So in ya kasance cewa an zo an maka masa to ba fa abu mamaki bane yayi saurin daukar da hepatitis din. Sai kuma in aka yi batun autoimmune hepatitis ba wanda isa yace to ga shekarun da mutum yake aukuwa da shi ko yake dauka da shi. Sai kuma na gaban su wanda uwa uba yana da matukar amfani shine wanda suke yawan shan giya shi ma yana ainihin jawa wannan cuta na hepatitis ba ma zallan cutar hepatitis ba har da other cututtuka wanda shi ma topic ne wannan tsono na boshi alcoholic liver disease. So yayin da ya kasance baka cikin layukan wa'annan mutanen da na lissafo da idan Allah subhanahu wataala zai wahala mutum ya dauki wannan cuta na hepatitis, amma in ya kasance mutum yana cikin ɗaya daga cikin wa'annan group of mutanen da na lissafa matafiya ne masu cin abinci a waje ne ne wanda ya kasance cewa baya da tsafta ko wanda suke sayan abinci akan hanya wanda baya shan ruwa mai tsafta wanda ya kasance yana saduwa da mata da yawa ko mace da take saduwa da maza da yawa ko wani makamancin haka na ƙara jini tare da wanda suke shashaye suke ba da sirinji wa juna suna allura don su ji dadin jikin su wanda kuma ba wai jin dadi bane cutar da jikin su suke yi to dukkan su za su iya daukan wannan cuta ta hepatitis din
to likita ya za a kwatanta tsananin cutar idan har ba a dauki matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace ba
tsananin cutan yayin da ba a dauki matakin da ya dace ba yakan zo da tsanani masu yawa wanda mun ga da mun fade su a baya kamar acute liver failure wanda akan same shi cikin dan watanni kadan wato yayin da hantan mutum zai kasance ya bar yin aikin da ya kamata ko kuma chronic liver disease wanda shi kuma ya fara yin muni wanda ya fara cutar da hantan ya fara kumburi shi wannan hantan ya fara taba har da sai fama wani abu shi hepatosplenomegaly tare da kuma wasu abubuwa da dama kuma akan samu fulminant hepatitis akan samu shi postnecrotic cirrhosis kuma uwa ba akan samu kansa na hanta wanda the moment ya kai wannan kuma to shi baya da wani standard magani
yaya za a kwatanta yawan masu fama da cutar musamman ma a nan Najeriya
ba mu san mu ce ga asalin yawan masu kama da cutar hepatitis ba saboda matsalolin da ake samu bamu da wani standard statistics da ake yi na wanda suke da hepatitis wanda zaka ce a guarantee ga yawan su saboda automatically akwai wanda suna da shi ba su ma sani ba akwai wanda sun mutu a da shi ba su ma san shi bane akwai wanda sukan je da wato ainihin cutar ba a tabbatar da wani iri bane da har za a zo a ce okay to masu hepatitis A sune mutum dubu kaza masu hepatitis B sune mutum dubu kaza sai dai kawai a dannawa sanin in dai har za a ce maka zaka ga marasa lafiya guda 100 a asibiti a kullum irin inda nake aiki ba abun mamaki bane ka ga mutum kamar a ce 3 zuwa 5 suna da wannan cuta na hepatitis din amma wanda suke zuwa kuma da complication ba amma mamaki bane ka ga mutum daya ko mutum biyu a cikin su amma kamar yanda na faɗa za ta yi wa mutum yana da shi hepatitis A ko E har ya zuwa warke bai ma san yayi gabaki daya ba
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Muslim Bello Katagum ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi yafi magani mu huta lafiya
To madalla wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Atakaice sunana Reverend Lucas Ewu ni ne shugaban pastoci yan kasa da kuma pastoci na Arewa wato abinda nake so ne kira ga ɗan Najeriya gaba ɗaya musamman arewacin Najeriya shine a matsayina na pasto muna kira ga kowane mazaunin Arewa da kowane ɗan Najeriya mu yada zaman lafiya domin kuma mu yada zaman lafiya da ci gaban Najeriya mu san cewa ba mu da wata ƙasa sai Najeriya a zamana na limamin addini wato don jaddada zaman lafiya sai sa kungiyar nan namu da kristocin arewa da pastocin yan kasa muka yi zama ranar 16 na wannan wata na January a jama'atin Nasirin Islam Secretariat nan masallacin Juma'a Anjos wanda shi mai mataba sarkin wasi da wa sheik da mata musulmai da kuma maza da matasa musulmai a bangaren namu da pastoci da maza da mata kristoci muka zauna muka tattauna domin jaddada zaman alheri da zaman yadda da ganawa tsakanin kristoci da musulmai na arewa to kaga tunda wannan tafiya ya fara a jihar Plateau muna fata muna roƙon Allah zai bamu ikon cikawa cewa wannan zama za a yi irin sa a kasashen nan na arewa gaba ɗaya sannan kuma insha Allah muna roƙo muna kira ga masu shugabannin addinai na Krista da na musulmai da kuma gwamnoni da 'yan siyasa gaba ɗaya a marawa tafiyan shugaban ƙasa Tinubu baya domin a jaddada zaman lafiya da kawo tsaro ga ɓangaren nan na arewa har ma Najeriya gaba ɗaya Allah ya ba da sa Allah ya sa mana albarka mun gode
Madalla nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. A madadin sauran abokan aiki da suka taimaka wajen hada shirin, ciki har da producer da engineer, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke sallama da ku. Mu ne lafiya.